sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fagi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu a jihar Adamawa sun ce kalaman da shugaba Buhari ya yi akan masu satar akwatin kura'a yayi daidai a yayin da wasu kuma suka ce aka san haka
inda mutuwa yana cikin gangoyi bayan ba ban yadda da ridar ranar mutum ba akwai kotuwa za ya kai mutum kuma har abada da shi amma ba wai a kashe shi ba
haka zalika masana harkokin shari'a sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan kalaman na shugaba Buhari a yayin da wasu suka ce a matsayin sa na shugaba bai dace ba wasu ko cewa suka yi a dokace yana iya daukar matakin da ya dace don tabbatar da zaman lafiya a Najeriya
kudubi sashi na 31 da kuma sashi na 33 za ka ga cewa doka ya ba shi dama ya yi matakin da tabbatar da zaman lafiya da lumana a Najeriya
to muna tafe da duk waɗannan rahotannin bayan haka kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani kalaman da shugaba Buhari yayi na cewa duk wanda ya saci akwatin zabe a bakin ransa za su yi tasiri a zaben da za a yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655 kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya
masu sauraro barkamu da wannan dare Shugabar kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya gargaɗi lauyoyi da likitoci kada su ba da agaji ga mutanen da jami'an gwamnati suka kai wahari akan zanga-zangar farashin man fetur da suka yi a watan jiya da yake jawabi a wani taron gangamin siyasa a ƙarshen mako Mnangagwa ya ce a shirye yake ya tura sojoji domin su sake tarwatsa masu zanga-zangar babban kungiyar kwadago ta kasar wadda ake kira ZCTU a takaice ta nemi a yi wannan zanga-zangar a tsakiyar watan Janairu akan ƙara farashin man fetur da kashi 150 cikin 100 inda suka karfafawa mutane gwiwa da su kauce wa harkokin kasuwanci da ayyukan kasuwanci har na kwana 3 Amurka da kawayenta na kasashen Turai sun ce wani sabon tashin hankali da ya barki a kasar Sudan ta Kudu ya saba wa yarjejeniyar sulhu da aka kulla tsakanin masu fadan kuma suna buƙatar a kawo ƙarshen sa wata sanarwa ta haɗin gwiwa da kasashen Amurka, Burtaniya da Norway suka bada a yau Laraba ta ce yakin da ake yi kusa da garin Yei wata barazana ce ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka yi a watan Disamba shekarar 2017 da kuma yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanya hannu tsakaninta da 'yan tawaye a watan Satumbar bara hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta rawaito cewa a makon da ya gabata wani rikici ya barke tsakanin hukumomin gwamnati da mayakan kungiyar 'yan tawaye wanda ya sa akalla mutane 13,000 suka rasa mahallinsu wasu kuma 5,000 suka gudu ta kan iyaka zuwa jamhuriyar demokradiyyar Congo wani sabon rahoton majalisar dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House suna kokarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudiya da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya duk da gargadin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi na cewa kada a yi hakan. Rahoton da aka fitar a jiya Talata na cewa kwamitin bincike na majalisa da Democrat ke jagoranta ya ce tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro Michael Flynn da wasu hadimansa biyu sun yi takashedi cewa kulla wannan shiri ya sabawa dokokin Amurka. Yan majalisa na Democrat da Republican bai daya sun nuna damuwa cewa Saudiya za ta iya kera makaman nukiliya idan aka bata fasahar sarrafa nukiliyar Amurka ba tare da sa mata ido ba. Kwamitin ya fara bincike a jiya Talata akan bayanan wasu da suka bashi bayanan sirri cewa sun ga wasu abubuwa na faruwa a fadar White House dangane da shawarar kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudiya. A yau Laraba ne wasu jerin gwanon manyan motoci suka fice da mutane fararen hula da suka rage a yankin da yake hannun mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Akalla manyan motoci takwas ne suka ɗauki mutane daga garin Baghouz, wanda hakan ci gaba ne da kwashe mutane irinsu da ake daga irin waɗannan yankuna, yayin da dakarun sojin Amurka da ke baiwa goyon baya ke ci gaba da kutsawa. Ba a yi bayanan ainihin yawan mutanen da suke iya barin garin ba a yau Laraba ko kuma yawan fararen hular da suke a garin Baghouz. Rundunar 'yan tawayen kurdawa sun yi wa mayakan kungiyar ISIS gargadi a ƙarshe. Gargadi na ƙarshe don miƙa wuya kafin a kai wani mummunan hari da zai share garin Baghouz da 'yan tawayen. A jiya Talata da ta gabata, jami'an kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu akan kimanin iyalai 200 da suke a maƙale a garin Baghouz. Sun ce 'yan bindigar ISIS sun hana mata da yara barin garin. Jam'iyya mai mulki ta ƙasar Uganda ta amince da shugaban ƙasar Yoweri Museveni a matsayin ɗan takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2021.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu bude taskar rahotannin da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan kalaman da shugaba Buhari ya yi na cewa duk wanda ya saci akwatin zabe a bakin ransa. Ga ƙarin bayani daga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Yau bayan kalaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na cewa a zaben da ke gaba duk wani wanda ya kuskura ya sace akwatin zabe to fa labudda yayi akaransa, wannan batu ya ja cece kuce inda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan wannan batu. Wai shin ko me 'yan kasan ke faɗi? Na saka birnin Yola fadar jihar Adamawa domin jin ra'ayin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan batu da yanzu ake ci gaba da sharhi da masu baki a kai a Najeriya.
Wani da yake yau wato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada manufar cewa duk wanda ya kuskura ya dauke akwatin zaɓe kan cewa ya yi a kan ransa da wasu ke bayyana, da menene ra'ayinka kan wannan batu?
Ra'ayina a nan daidai ne, domin shi mutum in yana da gaskiya ba sai ya yi sata ba. Idan kana da gaskiya kar ka yi sata, ba sai ka saci kayan jama'a ba. Ka zo da naka, in zo da nawa, a gani waye ne su na farai. Ni a nawa ra'ayin kenan.
Ku ta goyi baya kenan?
A na goyi baya, ɗari bisa.
Ni kam ban yarda a tafi da ranar mutum ba. Akwai kotu a yi. Akwai kotu, akwai hukuma. Za a iya kai mutum hukuma har abada da shi. Amma ba wai a kashe shi ba.
Ke dai ba ku goyi bayan kan cewa?
A'a babu. In dai mutuwa yana cikin kan ban goyi bayan ba.
Asabar za a koma rukunan zaɓe kamar yadda hukumar zaɓe ce ce. Menene ne fatanka ga hukumar zaɓe?
To Allah ya sa a yi. Ba abin da za faɗa, abin da ya sa suka fasa sun san abin da ya sa suka fasa. Mai yi wa gyara ko kuma ikon Allah. Shi ne abin da nawa. ayi zabe lafiya a gama lafiya
wasu ina jira ke cigaba da bayyana ra'ayinsu yanzu haka nazo farfajiyar babban kotun tarayya da kenan Yolofa da Jihar Adamawa da minjin ta bakin masana shari'a washin a bisa doka ne wannan kalamin na shugaban Najeriya ke nufi shin a doka haka ta iya faruwa ko kuma don haka zamu ji ta bakin masana harkar shari'a
nan barisa
sunana Sunday Joshua Ugira
to barisa Sunday ga kalaman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi a matsayin ɗan Najeriya ya kaji da wannan kalamai na shugaban Najeriya
to a gaskiya abin da kai ci ne kalamun shi shugaban kasa kuma a gaskiya yayi dan kuskure domin a yanda ya dauke ta matsayinsa na shugaba ya kamata bayanin da zai yi da kalamansa ya rika wadawa yana aunawa a bisa sikeli idan abin da na furta yana nan bisa ka'ida ban bi bambar zuciya ya ɗebe ni ba to a gaskiya muna kira ga 'yan Najeriya a yi haƙuri ya yi shugaba ya yi kuskure ya gaza
kaman barisa kaman a bisa doka haka na iya faruwa misali idan umarnin da ya bada aka aiwatar a bisa doka haka na iya faruwa
ai idan aka aiwatar da umarnin da ya bayar an yi wa doka karanta na daya shi shugaba ba kotu bane ba alkali bane bare ya bada umarnin nan take ya yanke wa mutum shari'a me yasa aka yi dokoki
Alla su ma masu fashin baki da kwararru a fannin kundin tsarin mulki ba a bar su a baya ba wajen nazarin kalaman na shugaba Muhammadu Buhari akan barayin akwatin kura'a abinda ya sa wasu ke ganin ba daidai bane ba saboda tuni har wasu jami'an tsaro suka ce sun shirya daukar mataki akan wanda ya yi hakan wasu kuma sun ce ai kalaman nasa ba su saba wa kundin tsarin mulki ba ga rahoton wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda
Waɗannan kalamai da shugaba Muhammadu Buhari yayi na cewa a harbe duk wanda ya sace akwatin zabe ya haddasa muhawara mai tsanani tsakanin kwararru a fannin tsaro da kuma masana kundin tsarin mulki. Ga bayanin da masanin kundin tsarin mulki Barista Yusha Waziri Mamman ya bayar.
Ka dubi sashi na 31 da kuma sashi na 33 za ka ga cewa doka ya ba shi dama ya dauki matakin da zai tabbatar da zaman lafiya da lumana a Najeriya haka kuma dole ne ya amfani da wayannin da ƴan sanda da sojoji su fara cewa an samu zaman lafiya a Najeriya amma maganar da ake cewa dokan zabe ya bada dama ko bai bada dama akan mutum je laifi sai dai a kai shi je zona na shekara uku wannan abu ne daban wanda in aka kama da laifi a kai ka a yi bincike bayan an bincike a gofar da kai gaban kotu saboda haka in mutum ya la'akari da wayannan kundin tsarin mulki da dokan zabe zai ga cewa abin da shugaba kasar Buhari yayi daidai kuma ya kamata yayi haka din a matsayin shi na shugaban kasar Najeriya
to sai dai a lokacin da yake nashi nazarin kwararre a harkan tsaro kuma shugaban Beacon Securities Kabiru Adamu yana mai cewa
na farko dai shi shugaba Buhari dama ana yi mai zargin cewa ya cika ba ma karfin soja muhimmanci kuma gashi nan yana kusan ba ma waɗanda ke zargin sa da wani irin wannan halaye dama na su ƙara faɗin haka cewa haka ne ba shakka baya da ya faɗi maganan mun ga rundunar soja ta fitar da bayanai misali division 6 wadda ke Port Harcourt ta fito da bayani ta jaddada maganar da ya faɗi na cewa duk wanda ya kuskura ya tada hankali lokacin zabe to za ta yi cikin sa kaga alaman cewa lalle sojoji sun dauki maganar bisa gundarin ta yadda ya faɗe ta na cewa duk wanda ya cas kuma za su yi mai cas
A lokacin da yake nazari akan batun, ministan harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya ce matakin da shugaba Buhari ya dauka daidai ne domin ya daidaita yadda kasa ke tafiya da kuma tabbatar da zaman lafiya.
Wato abin da ya faru ma ya dada wanke mu cewa ba mu shishigi a cikin harkan su. Ai a 2015 gwamnati wanda mai ci na da mun ganta tana ruwa tana saki a cewa a daga zabe har ta je England. Ta yi bayani cewa za a daga zabe ta zuta cire a taron kasa ta ce a daga zabe amma wannan dogo dan daura ya tafi ya kada kuriya shi bayana na a gidan shi yana jira zai kada kuriya shima ya samu labarin da makara bayan kowa ma yaji saboda haka wannan ta dada wanke mu ta nuna irin yadda mu mun ba su cin gashin kansu su dai kawai sun je sun kunyata da Nigeria kuma duk wanda zai wani magana na Allah da Nabi a tunkare su domin su ne suka kunyata da mu ba gwamnati ba
Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla gaida Madina Dauda to yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani kalaman da shugaba Buhari yayi na cewa duk wanda ya saci akwatin zabe a bakin ransa za su yi tasiri a zaben da za a yi amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Sunana Usman Tanimu mai radio.
To mallam Usman Tanimu muna jin ka.
To alhamdulillahi ra'ayina akan wannan batu da abin shugaban kasa mai daraja Muhammadu Buhari ya fadi. In mun lura a wasu kasashe na duniya kamar su China kin hanci ma idan mutum yayi ba akan hanci din shi ne ko a harbe shi ba to menene din yace in an sashi akwati to kai me zai kai ka sata akwati dama can kai farao ne ai wannan magana ni a jaddada ta kware da gaske ni na goyi bayan haka to abin da mutum yayi mashi maimakon har kullun mu yi zabe akan gaskiya wanda yace a bashi wanda bai ci ba ya hakura ya murna ga wanda cikin da kasashen waje kamar kunan America an taba jin sata akwati a nan America ai wannan ba daidai bane ya kamata mu zabe na gaskiya wanda duk Allah ya ba a bashi
to mun gode Usman Tanimu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kano Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kano Malami na Kano ko kana tare da mu to ina ga layin sa ya goce amma muna da sauran lokaci ko da yake ma yanzu dai muka bude layuka mu dan haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku to maudu'in mu dai na yau shine muna son mu ji me za ku ce akan kalaman da shugaba Muhammadu Buhari yayi na cewa duk wanda ya saci akwatin zabe a bakin ransa ga wani kiran mun samu
Assalamu alaikum da
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Ado Salati Goma ga Annabi Rijo, jihar Niger, Nigeria.
To, Ado Salati Goma muna gaishe ka.
Na'am.
Menene ra'ayinka?
Na'am. Gaskiyar magana, makauniyar soyayya ce ga 'yan Nigeria masu kin bayyana laifin shugaba Buhari a lokacin da ya kuskure. Saboda bai kyautu a ce idan mutum ya saci akwati a hannun shi ba. Irin yadda hasada ta yawa a cikin zukatan mutane, wani jami'in tsaro na iya fakewa da wannan umarni na shugaba ya banka ma mutum wuta ya ce ya saci akwatin zafi ne. Dan haka ne masoyin shugaba Buhari ne na gane kashe ni. Ina da yakinin da za a dangwale ƙura'a da jini sai in yanka jikina domin in dangwala ma shugaba Buhari ƙura'a. Amma babban kuskure ne ga shugaba General Buhari mai adalci ya ce a sa bakin wuta abin da ke wanda ya saci akwati. Ina dai laifin a sa wuta mishi kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a mai hukuncin daure shekaru biyu.
Ado Salati Goma kenan, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Hajiya Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rijo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jin ka.
To kusan dai abubuwa ne yanzu idan aka yi magana, in dai magana za a yi magana ta gaskiya. Wani mutum zai fito kaga yana surutu akan cewa idan aka yi abu da kaza aka yi abu da kaza. A matsayin shugaba Muhammadu Buhari, a matsayin mu na masoyan shi, duk wanda ya sani mu muke sallan Muhammadu Buhari a gidajen wannan radio na ku na BOA, duk kowa ya san da wannan. Amma gaskiya al'amari su mutane ƴan Najeriya ya kamata iyaye su kwafi yaransu akan bayyuwa. A ce misali mutum ya zo tun safe ya kafa layi ya zo ya dangwala ƙura'ar da yake so, sai ku gaba cika akwati. Wani ya ɗauka, wannan ya kuskure ne gaskiya. Ya kamata matasa mu yi karatun tana su. Shi kuma Muhammadu Buhari shugaba da ya yi magana, ya kamata a ce da gaskiya da su jami'an tsaro su awon gaba da mutum a kai shi kotu da aka same shi a matsayin shi ɓarawon na akwati. Amma kuma ɓarawon akwati gaskiya ɓarawo ne mai zaman kanshi wanda yake ya wulaƙanta mutane, ya ɓata mutane lokaci, ya kashe musu lokacin da suka kashe. Muna fatan Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya, kuma Allah ya sa a yi gama a gama lafiya. Ko matasa dai ya kamata mu kiyaye a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mu ma mun gode. Ga wani kiran mun samu. Salamu alaikum, ko da wa muke magana akan layi? Hello malam ko malami, kana tare da mu?
To in Jalingo.
Oh, daga Jalingo ne? To menene ra'ayinka? Da wa muke magana daga Jalingo?
Da Shehu Usman.
To Shehu Usman, muna jin ka.
Yawwa, wai maganar sata akwati ba? To shi wanda zai saci akwatin nan in rikici ya tashi mutane nawa za a kashe? A za a kashe mutane da yawa akan rikicinsa ko? Kuma shi kada ya jawo wannan abin. To saboda haka bai kamata ba shi ma mai sati akwati. Lalle Buhari ka yi kuskure, amma shi ma mai sati akwati ai ana harbin barayin da basu wanda satin da suke bai kai ma na akwati ba. Wuri shi ne ra'ayina kenan, a tashi lafiya.
To mun gode malam Shehu da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Da Jigawa.
To da wa muke magana daga Jigawa?
Salihu babban direba Jigawa.
To malam Salihu, muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina magana da ake akan magana da shugaban kasa ya faɗa yayi daidai.
To
saboda da barawon akwati da barawo na ka bi ɗaya ne.
To ka ga ya dace a bakin ran komawa ya barawon ko?
Eh mana.
To malam Salihu kenan, mun gode da ra'ayinka. Kuma anan za mu dasa aya a ɗauka wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 3:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Asanti Kotoko Maxwell Kunadu ya ce ya yi imani Kotoko na tare da nasara a wasanta na gaba a gasan CAF Confederation Cup da za ta kara da Nkana FC, wadda za a yi wannan wasa ne a ranar Ladi a Nkana Sports Stadium da ke Kitui. Maxwell Kunadu dai ya taka rawar gani wa kuma sai Asanti Kotoko a cikin wannan gasa, inda ya jefa kwallaye biyu a raga a wasannin Sharifa. Mani dattijan kungiyar wasar Rising Ladies da ke da matsuguni a Sanyani final satu Naomi Abdullahi ta bayyana cewar ɗan wasa daga ligin din kasar na mata suna tara manyan dubi saboda rashin wasanni na kwallon kafar a cikin kasar kwallon kafa dai a kasar Ghana ta tsaya cik a dalilin Tonasi Lidi da Anasa yayi wadda aka yi wa suna number 12 wadda ya bayyana irin lalaci da barna da ke cikin wasan kwallon kafar kasar Ghana communication director kuma ta Asante Kotoko Safo Duku ya bayyana cewar babu wani bonus na musamman da za a bai wa ɗan wasa gabanin karawan Cup Confederation Cup da Kotoko da ta yi da ainihin Nkana FC a ranar Lahadi kuma ta Asante Kotoko da Porcupine Warriors dai sun farfado ga hanyar yin nasara ne a ranar Larabar da ta gabata yayin da ta yi nasara da ci 2-1 akan Zesco United a gida bayan ta sha kashi da ci 1 mai ban haushi a hannun Al Hilal din kasar Sudan ɗan wasan rukunin farko da na biyu na kasar Cameroon sun rinka shirya wasu zanga-zangogi a cikin makonni da suka gabata domin matsantawa kuma kwallon kafar kasar biya su kwantin na ba su sukan su dake a hannunta tun a kakan shekara ta 2017 da 2018 kungiyar kwallon kafar Levante ta tabbatar da cewar ɗan wasan kwallon kafar kasar Ghana ya tafi club din kasar China na Chinese Super League club Dalani Yifang a matsayin dawwammamin transfer ɗan wasan mai shekaru 22 ya kulla rejejeniya daga club din kasar Portugal Moreirense a cikin kakar shekara ta 2017 amma ya rinka fama saboda bai yi kokari ba a wannan kaka inda dududu sau ɗaya ne kurun ya jefa kwallo a raga a cikin wasanni 16 na La Liga da ya yi wasa da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Shugabar kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya gargadi lauyoyi da likitoci kada su bada agaji ga mutane da jami'an gwamnati suka kai wahari akan zanga-zangar farashin man fetur da suka yi a watan jiya da yake jawabi a wani taron gangamin siyasa ƙarshen mako Mnangagwa ya ce a shirye yake ya tura sojoji domin su sake tarwatsa masu zanga-zangar Amurka da kawayenta na kasashen Turai sun ce wani sabon tashin hankali da ya barki a kasar Sudan ta kudu ya saba wa yarjejeniyar sulhu da aka kulla a tsakanin masu fadan kuma suna buƙatar a kawo ƙarshen sa Wani sabon rahoton majalisun dokokin Amurka na cewa wasu manyan jami'an fadar shugaban Amurka ta White House suna kokarin kulla wata yarjejeniyar biliyoyin daloli na kafa wuraren sarrafa makamashin nukiliya a Saudiya da kuma musayar fasahar nukiliya Amurka da Saudiya duk da gargadin da hukumomin tsaro na Amurka ke yi
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande da sauran ƴan uwa da abokan arziki bisa rasuwar kakarsu Hajiya Hadiza Abubakar Adamu wadda aka fi sani da Hajiya Hajju a yau Laraba bayan la'asar. Za a yi jana'izar ta gobe da safe a garin Tsafe da ke jihar Zamfara idan Allah ya kai mu. Allah ya ji kanta ya kuma rahamshe ta amen. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyar Malam Zubair ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.